Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalon da kuma Niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Nasiru Yakubu birnin Yaro zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma fadakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da kananan yara. Kafin mu kai ga shirin, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar 19 ga watan Janairun shekara ta 2019. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashin Gumel. Fadar White House ta bayyana taron kole kashi na biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda za a gudana a ƙarshen watan Fabrairu, sai dai ba a bayyana wajen da za a gudana taron ba. An fitar da wannan sanarwa ne bayan da Trump ya yi wata ganawa jiya Juma'a da Kim Yong Choi a ofishinsa na Oval Office, wanda Fadar White House ke cewa tattaunawar wani yunkuri ne na ganin Koriya ta Arewa ta dakatar da shirin nukiliyarta. Ganawar Trump da tsohon ɗan leƙen asirin Koriya ta Arewa, wanda ake kallonsa a matsayin hannun damar Kim Jong-un, ta kwashe kimanin sa'a 1:30. Bayan kammala ganawar, kakakin Fadar White House Sarah Sanders ta faɗa manema labarai cewa gwamnati na ci gaba da samun nasara ta wannan ɓangare. Ofishin mai bincike na musamman Robert Mueller ya fito ya ƙaryata rahoton da ake cewa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya umarci lauyansa ya yi wa 'yan majalisa ƙarya. Kafar sadarwa ta yanar gizo da ake kira BuzzFeed News ta ambaci wasu jami'an tsaron Amurka biyu da aka sake sunansu a rahoton da ta fitar. Tana cewa Trump ya umarci tsohon lauyansa Michael Cohen da ya yi wa 'yan majalisa ƙarya akan ƙoƙarinsa na son gina otel ɗin Trump Tower a birnin Moscow. Duk da haka, mai magana da yawun mai bincike na musamman Peter Carr ya faɗi jiya Juma'a cewa rahoton da BuzzFeed ta fitar kan shaidar da Michael Cohen ya baiwa majalisa da ofishin binciken ba daidai ba ne. Jim kaɗan bayan ofishin Mueller ya yi wannan magana kan batun, babban editan BuzzFeed Ben Smith ya fito ya ce har yanzu sun amince da rahoton da suka fitar, kuma ya yi kira ga ofishin mai bincike na musamman da cewa ya fito ya faɗi ɓangaren da ba gaskiya ba ne a rahoton. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Tarayyar Afirka da ake kira AU a takaici ta shammaci masu saka ido a harkar zaben Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo bayan da ta fito ta yi kira da a soke sakamakon zaben da aka fitar. Sai dai ƙasar ta fito ta mayar da martani ga wannan kira na ƙungiyar AU, tana mai cewa wannan ƙarin wata matsala ne akan batun da yake mai rikidarwa dama. A watan da ya gabata, zaben da ake cike da hargitsi da matsaloli ya haifar da jita-jitaccewa da dadin shugaban kasar Joseph Kabila zai sake murguɗa sakamakon zaben kasar. Ranar Juma'a, kwamitin da ke kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana da bayanai da ke nuna cewa an kashe mutane 34, an kuma kama kusan mutane 250 ba tare da sun aikata komai ba tun lokacin da aka sanar da sakamakon zaben a makon da ya gabata. Sakamakon zaben da ya baiwa kowa mamaki da haddasa rashin zaman lafiya sabanin hasashen da aka yi, inda aka bayyana shugaban 'yan adawa Felix Tshisekedi a matsayin wanda ya nasara. Ranar Asabar da ta gabata, Fayulu ya nemi kotun kundin tsarin mulki da ta sa a sake kidayar ƙuri'un. Jami'an zaben kasar dai sun ce ranar 22 ga watan Janairu za a rantsar da sabon shugaban kasar. Ƙungiyar Tarayyar Afirka dai ta yi shiru kan wannan batu, amma ranar Alhamis jagororin ƙungiyar suka gudanar da wani taro a birnin Addis Ababa, suka kuma fitar da wannan sanarwa. Jiya Juma'a, wasu masu gwagwarmayar ƙin zuba da ciki suka yi gangaminsu na shekara-shekara a nan birnin Washington DC, inda shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabi ta hoton bidiyo ya kuma yi alƙawarin kare 'yancin rayuwa ga kowa. Dubban masu gwagwarmayar sun yi wannan taro ne karo na 46. Suna kira ga kotun koli kan wata shari'a da taɓa yi a baya, wanda hukuncinta ya bayar da izinin zubda ciki a faɗin ƙasa har tsawon sama da shekaru 40. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya halarci gangamin inda har ya gabatar da hoton bidiyon Trump ya kuma kira shi a matsayin shugaban kasa mafi goyon bayan yancin rayuwa da aka taba yi a Amurka. Da yake jawabinsa, Trump ya alkawarin hawa kujerar naki kan duk wani wato kuduri da aka gabatar masa wanda yake ganin zai iya kawo matsala ga kare yancin rayuwa. Da ƙarshe shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce zai yi wani babban jawabi kan rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi da kuma batun tsaro da ake fuskanta akan iyaka lokacin jawabin da zai yi wa Amurkawa a yau Asabar. Trump ya ce jawabin da zai yi daga fadar White House zai fito ne da ƙarfe wato ƙarfe 3 na yamma kuma zai taɓo batun matsalolin jin kai da tsaron ƙasa akan iyakar kudancin Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da hantsi, sannunmu da sake saduwa a cikin shirin karamin sani kokumi ne. Madalla, kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da su a cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai yi magana akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har tsawon watanni shida. Rahotanmu na biyu zai yi mana bayani akan dalilan da ya sa mahukunta a jihar Kano suka daina gudanar da feshin maganin sauro duk kuwa da yawaitar yaduwar cutar ta zazzabin cizon sauro da ke karuwa a cikin al'umma. Rahotonmu na uku zai yi mana magana akan tallafi da hukumar lafiya matakin farko a karamar hukumar Bauchi ke samu wajen kungiyoyi a kokarinta na yaki da cutar polio. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan cututtukan da ke damun ƙananan yara a wannan yanayi. Rahotonmu na biyar, wanda shi ne rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin, zai yi magana akan ƙoƙarin da hukumar lafiya matakin farko a jihar Niger ke yi wajen ƙoƙarin bunƙasa ƙananan asibitoci. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Likitoci da masana harkar kiwon lafiya na ƙara jaddada mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har tsawon watanni shida. Halimatu Abdullahi na ɗauke da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Duk da wayar da kan da jami'an kiwon lafiya ke yi na nuna mahimmancin daina baiwa yara jarirai ruwa har zuwa watanni shidan farkon haihuwarsu, har yanzu akwai waɗanda ba su aminta da wannan batu ba, duk da irin mahimmancin da hakan ke da shi. Hajiya Hawwa Mansur ta yi ƙarin haske.
A duk da mutane suna da jahilci da sanin mahimmancin ka a ba yaro sirkin ruwa, idan da zaki zauna ki tambayi mata, kashi 80% wasu basu damu din su ba daman yaro ruwa ba. Kin ga basu san dalili ba, amma za su ga din basu damu da ba yaro ruwa ba, kuma Allah ya raya yaron kuma ya ci gaba da rayuwar. Saboda ba kowace uwa ce take tuna cewa bari lokaci ta bada ruwa din ba. To sirrin shine shi kansa nonan nan da Ubangiji ya halitta. 99% din shi ai ruwa ne. Ruwa ne a cikin tsarkakakke wanda Allah ya riga ya tanade shi a jikin uwa, a cikin nono, kyau kuma zai zama shi zai kare yaro daga wani cuta shi bai sha gurbataccen ruwa ba kamar yanzu duk ruwan da muke sha ai a gurbata suke yawancin ruwa kafin su zo gidajen mu in famfo ne ma pipe ya fashi idan borehole din nan ne kuma da ake janyo ruwa ake siya a titi ko a lunguna idan kika tsaya kika ga yanda ake ɗiban ruwan daga tiyon a zuba daga inda aka siyo shi da inda za a sauke da yanda za a saka miki shi a cikin abin da za ku sha ai duk akwai kwayoyin cuta da suke bibiya shi yasa zaki ga in aka yi rashin daci sai kiga cewa wannan gurbataccen ruwan kuma matan mu ba mu da lokacin da za mu tafasa ruwa mu tsarkake shi saboda yanzu shi kansa abinda zaki dafa ruwan ma nawa zaki kashi so ba mu da lokaci sai a kawai debo ruwan nan direct sai a bayar kuma da kwayoyin cuta a ciki yanda mu jikin mu zai iya kare mu garkuwar wani cuce-cuce su yara ba haka bane an haife su kenan suna buƙatar tsarki komai nasu ya zama tsarkakakke dan tangarda kadan zai jefa su a cikin wani hali mu especially shi wannan amai da gudawa to sai kiga wannan ruwan da za a ba su kuma ya jefa su amai da gudawa ai ta fama amma in mace ta tsaya lokacin da za ta ba yaro nono ta tsaftace shi ta bashi to wannan 90% of wannan nonon duk ruwa ne a tsarkake a container mai kyau da Allah ya halitta kuma sannan ta fito a cikin yanayi mai kyau yanda lokacin da duk zaki ga yaro in ya sha nono ai zaki ga wasu yara har murna suke suna dan daddaga kafa a cikin duk annashuwa na dadin nono sannan suna gama zaki ga gumi
wani irin shawarwari zaki ba su kafin su ba ma yaran nasu ruwa
ai shawara mai sauki ce idan har sun daga za su iya sai su kwatanta su gani su auna amma auni to idan har zaki ba shi ruwan ba a ce a wannan ruwan mace ta ya kasance tana da farin hanci ko mayani ko wani yaji da za ta daura a jikin roba ko bokiti ko randatta ko dai wani abu mazubi in ruwan nan an debo shi to bancin an tafasa shi a tace shi idan ta tace za ta ga irin gubar da take cikin wannan ruwa to idan ta tace shi sai kuma ta samu wani zubin ta mai kyau wankakke ta za ta juye wannan ruwan ta tabbata saboda wannan yaron tarbi in ya tashi sha sai ta bashi
Halimatu Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
duk da yawaitar karuwar cutar cizon sauro a Kano rahotanni na nuni da cewa mahukunta sun dakatar da feshi da suke yi a lungu-lungu da kwararo-kwararo na fadin jihar Kano. Shin ko wani dalili ya kawo haka? Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro na jihar Kano.
Dr. Bashir Muhammad Lawan shine babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano. Ya bayyana dalilan da yasa yanzu ba a gudanar da feshin maganin sauro a unguwanni.
Ka san kamar yadda akan ce ana samun ci gaba a duniya abubuwa da yawa wasu lokuta sai kaga abinda aka amfani da shi da ba lalle ya samu tasiri a yanzu ba kuma kar mu manta a baya nace shi kansa sauran ai ba haka ya zauna ba shi ma Allah ya bashi irin tasa hikimar da tasa kwakwalwar na ganin cewa ya wanzar da wasu abubuwa da zai bijirewa wannan sinadarai da magungunan da ake amfani da su domin kawar da shi a doran ƙasa shi ma saboda shi ta hanyar cutar take zuwa abin da yake faruwa a wancan lokacin an yi amfani da wannan feshi na hayaki da ake yi amma ina mai tabbatar ma a maka cewa yanzu wannan abin ba zai bada tasiri ba saboda hukumar lafiya ta duniya akwai hanyoyi da ta fitar na kare kai daga cizon sauran nan ɗaya daga ciki shine amfani da gidan sauran nan mai magani yadda ya dace a lokacin da ya dace a kuma a tsarin da ya dace dan kana da shi ma baka amfani da shi ba bai yanke bai warkar da kai komai ba idan kana da shi kuma baka amfani da shi yadda ya dace ba shi ma san makal so abinda ake so shine lalle kai amfani da shi yadda ya dace sannan kuma a inda ya dace kuma a ina ake amfani da shi sannan kuma akwai wuraren da so samu su ba gidan sauro ya kamata ma a ce an bayar ba akwai irin feshin da ake IRS ake ce masa indoor residual spray shi cikin gida ake shiga a fesa abinda yasa ya zama haka shine shi kansa sauran nan da ake magana cewa yana dauka kwayoyin halittar nan da in suka shiga cikin jini suke kawo wannan ciwo shi ma yana da tasa kwakwalwar ta wajen cewa ya gane cewa mutane in sun gaji yawanci daga karfe 10 suke kwanciya bacci kuma ba sa tashi sai karfe 4 musamman ma wanda za su yi shirin zuwa masallaci to saboda haka a lokacin zai yi duk abin da zai yi na wajen cizon dan adam. To daga karfe 4 din nan kuma jikin bango zai koma ya kwanta. Sai jira kuma sai dare yayi. To shine aka gano cewa to ai amfani da sinadari a peppish sa wannan sinadarin a cikin bango a dakuna. To inda aka yi wannan feshin su kuma ba a amfani da gidan sauro mai magani. Haka abin yake. To shi kuma wannan feshin ana yin sa duk bayan wata 3 ko bayan wata 6. Shi kuma gidan sauro mai magani ana ba da shi a asibiti ga yara a shekara 5 kasar shekara 5 da mata masu ciki, sannan a cikin gari kuma ana bayarwa duk bayan shekara 4 ga magari ake ba da shi. Shi kuma a shekara ta 2010 an bayar, a shekara ta 2015 an bayar. Muna sa ran Allah ya kai mu da rai da lafiya ta yuma iya bayarwa kusan ƙarshen shekaran nan, ko kuma idan an shiga shekara mai zuwa. Shekara mai zuwa za a raba wannan gidan sauro mai magani ga magari a cikin unguwanni Sako da Lungu gabaki da ba asibiti kawai ba. To kaga waɗannan su ne hanyoyin da ake amfani da su, wanda kuma duniya ta yadda su ne hanyoyi sahihai da ake amfani da su. Amma feshin hayaki ya zama wani abin da zamani ya riga ya tafi da shi.
Dr. Bashir Muhammad Lawan, babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A ƙaramar hukumar Bauchi da ke cikin jihar Bauchi, hukumar lafiya matakin farko ta sami tallafi daga wasu ƙungiyoyi a ƙoƙarinta na yaƙi da cutar polio. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto.
Shugabar hukumar lafiya a ƙaramar hukumar Bauchi, Bako Garba Gamawa, ya bayyana yadda suke samun tallafi daga sauran ƙungiyoyi.
Ba tare ba wai iyamu bane, mun samu nasarar nan ta halin taimakon yayin kasa sarakuna, ta halin taimakon shugaban addini, ta halin taimakon kuma partner din mu wanda ba su zauna ba, ba su kwanta ba. Kuma na ƙara godiya ga tim din makama babba, His Excellency Balsami Abubakar, to do his 5-point agenda. Ana samun nasarori, muna ci gaba kuma ba tare da ɓata lokaci ba, kuma muna godiya har gobe da taimakawa da ake yi cikin wannan nasara. Kwanaki ana ta yi kuwa ba ra'ayin magana ainihin a Ebola ne, lassa fever ne, yanzu kwana-kwana ana bacin monkeypox. To Allah taimake mu da hannun zuwan da ya zo wuce. To wannan hubasa ya tabbata ne saboda addu'a da ake ta yi da kuma tallafa juna ta nan da can har muka nasara. So wannan abin ci gaba ne.
Ba kokar ba gamawa kenan shugaban lafiya na ƙaramar hukumar Bauchi. Ciroman Bauchi Alhaji Nuru Adamu Jumba ya ja hankalin masu anguwanni da su kula da yadda ake gudanar da rigakafin cutar polio.
Mutane da yawa an dora su akan maganganu wanda ba shine ba. To alhamdulillahi an fahimci wannan kuma an ci gaba, ana ƙara ci gaba. So muna kira ga iyaye su daure a wannan matakin, su ba da ƴaƴansu a diga musu wannan magani. Alhamdulillah an ce an yi shekara 3, wayansu sun ce sun shekara 4, wayansu sun ce an yi wata 50 da wani abu. Maganan dai shine an dade ba a samu wannan cuta ya fito ga kowane yaro ba a jihar Bauchi. Saboda haka ya nuna cewa akwai ci gaba. So za mu ƙara kira ga iyaye su bari aiwa dai ɗayan su a diga musu wannan magani. Sannan kuma immunization na yau da kullum da ake yi shi ma ya kamata iyaye su ba da haɗin kai. Kuma nan zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga masu anguwanni da masu gundumomi, musamman waɗanda akwai facility, akwai asibiti na hukuma a ƙasashensu, su sa ido, su zama sun kasance da su ake aikin. Ba wai a zo a ba su labari kaza ba, ka je in anguwanka akwai asibiti, ka rinka zuwa asibitin nan lokaci-lokaci, ka rinka gani me yake faruwa. Shin mutane anguwanku da makwabtanku suna zuwa suna cin gajiyan wannan al'amari? Shin asibitin suke aiki din nan? Abinda aka ce su yi, akwai matsala. In akwai matsala, kun fi mu sanin inda za ku je ku faɗa cewa akwai matsala. Idan suna aiki daidai, wallahi za ku ƙara musu ƙarfin gwiwa, za su yi aikin nan. Mutane mu suke yi, duk wanda zai kawo rashin gaskiya a cikin aikinsa in ya ga shugaba yana dubawa zai yi tunani. So ina kira gare ku, ba ma kira ba, ina ba ku umurnin kan cewa ya zama wajibi gare ku duk sati ya kasance ka ziyarci wannan asibiti da ke ƙasanka akalla sau ɗaya. Kuma za mu bi mu ma mu duba lokaci-lokaci, za mu zaga muna tambayan malaman asibiti suna aiki cewa kai me anguwan da ke wannan wuri ya zo, in bai zo ba za mu ɗauki mataki a kanka.
Alhaji Nuru Adamu Jumba kenan, Ciroman Bauchi, hakimin cikin gari. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryan Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Cututtuka daban-daban ne ke addabar yara ƙanana a wannan yanayi na hunturu. Shuaibu Mani, wakilin mu na maradin jamhuriyar Niger ya tattauna da wata kwararriya akan matakin da ya kamata a dauka domin kare lafiyar yara.
Wannan alama ita ce ta tabbatar da cewa likitoci na bada kulawa matuka ga lafiyar kananan yara. Babu rani, babu damuna, ganin yadda yara kanana jikin su ke da matukar rauni. Game da kamuwar cutuka, Majara Matu ta likita Sule Dangara ta bayyana irin cutukan da yara ke fama da su wannan lokaci.
Cututtuka kamar na majina haka da tari, tunda yanzu lokacin sanyi ne.
Ba a samu yau masasara ga yaran?
Ana samun masasara, tunda dai in ana majina dole ne a rinka masasara.
Magana tari fa?
Tari ma shi ma ana yi, tunda in dai aka yi mura kwana biyu kwana uku ba a zo ba aka yi magani sai a kai ga yin tari. Eh, har ya kai ga mugunyan majina wanda ake ce ma pneumonia graf.
Kuna samun yara kwar dama ana kawo su?
Ana samun yara sosai, tunda yanzu ba ma samun manyan kwarai yara ne su ake samu masu mura, tunda su ne dai. Da uwaye suna aiki ba a san lokacin da suke zuwa su yi wasan ruwa.
Yana waɗanda cutuka kuma suna ga illa ga yara ko?
Suna da illa sosai, inda dai in dai ba a yi mazan ɗaukan mataki ba sai ga yaro yana hutai har ta kai mishi ga zama huka.
Ina sake gargaɗin ki ga uwaye?
Ina gargaɗin uwayen yara su rinka kula da iya, a rinka sa musu kayan sanyi, hula sosai, ti dogon wando, duka a rufe su da kyau, a bar yawan wanka kuma a bar ban suna wasan ruwa.
Daga cikin uwayen ɗaya masu kula da lafiyar ayansu kan yi azama zuwa asibiti domin bincike lafiyarsu. Ga wata malama mai suna Mabaruka.
Na zo ne neman lafiyar ɗata, masasara mara ce ta kama ta.
Kuma kin san kuma me ke kawo masasara ke?
Sanyi kuma yana kawo masasara mara kuma.
Da yake lokaci ne ke wani mataki kika ɗauka?
Mataki guda kawai, a nemi kayan sanyi a yi ta sama yara.
Kuma likitoci suna ba ku kulawa?
Likitoci suna ba mu kulawa sosai, da saboda ko ina muke ma ba mu iya in ba mu zo gaba da su ba. An kwanakai da ɗaya kamu da rashin lafiya sai mun zo inda suke.
Wannan yayi daidai. Shaibu Mani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
Ita ma hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko a jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya ta ce za ta inganta da kuma bunƙasa ƙananan asibitoci da ke faɗin jihar domin kula da lafiyar al'ummar jihar, in ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya Na'uzo, ya ce wannan tsari zai hada da bada kulawa ta musamman ga ma'aikatan ƙananan asibitocin musamman na karkara, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Duk aikin da muke ta yi da goyon baya da ake ta yi, mun ana yi ne ana ta neman a zo a yi campaign, ake kiran shi zuwa a yi rangargaɗin mutane su fito a yi musu ɗin a wuce, shi ake kira campaign. Muna yin shi ne saboda ainihin ƙananan asibitocinmu ba sun aikin su yanda ya kamata su yi, inda suna yi yanda ya kamata a yi abin da za a yi ma kowa ne a cikin kwanciyar hankali. In aka zo asibiti, yara sun zo ana musu rigakafin su, ba sai an je an yaɗu mutane an tara mutane an yi ba. Yawa, to shi yasa hankalinmu yanzu ya koma ga ainihin ƙarfafa ƙananan asibitocinmu ne nan gaba, saboda idan aka yi haka yanda duk sauran ƙasashen duniya ke yi kenan, ba wai kullun ana zuwa kakaki ana kayyato mutane a tara su ana ya zama tsohon yayi. Nan gaba muna neman mu samu duka ƙananan asibitocinmu ana yin rigakafin ma kowane yaro, kowane akwai lokacin da ake yin shi har ya kai lokacin da ya samu rigakafin su duka, ko in an zo ba sai an ta yin wannan campaign din ba.
Haka zalika, Dr. Yahaya Na'uzo ya ce za su hada da mutanen unguwanni wajen kulawa da asibitocin.
Na ɗaya, rashin kula daga wurin jama'a, saboda mutane jama'a ba su san ainihin abin da ya kamata ƙananan asibitocin nan su yi ba ne. Su dai sun zo ne ba su da lafiya su zo, lafiyarsu da ba su ma kula da asibiti. Na ɓangaren kenan rashin kula daga wurin mutane. Sannan kuma rashin kula daga ainihin gwamnati, wanda yake gwamnati ya kamata ta zo ta ce ke mun ajiye kurin ga muna mu tabbata aikokin nan da aka yi ana yin shi. Wannan shi ma akwai ɗan sakaci haka. Sannan su kuma ainihin ma'aikata ɗin akwai nasu tsaron kansu da ya kamata su yi su kuma ba su yi to duka wayannan abubuwan idan ba a gyara shi ba bayan da za a iya samu ci gaba to shine si primary health care na wa agency mun zauna mun tsara sabon aiki yanzu wanda yake kowane ma'aikaci dole ya bada report na abin da yayi kullun kowane awa zuwa awa muna nan muna kallon shi da taurin computer muna sanin ga ga wani kaza yana wurin aiki kaza ga abin da yayi ga wanda yayi mawa kuma na batun bangaren jama'a mun sa yanzu abin da World Health Development Committee wanda yake su ɗan anguwa ne da zasu dinga kula da asibitin karamin asibiti da yake anguwan su
Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya Na'uzo kenan Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
da wannan rahoto da kuma wannan rahoto zamu ja labulan shirin a yau a madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku Nasiru Yakubu Binne rake muku fatan alkhairi a kasance lafiya
sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da kari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chubahiro Diodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri